gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari tare da ni da Wala Salim. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma shiga ga watan Maris shekarar 2019, maganar kenan.
A ina ganin kawai sai dai hanyar demokradiyyar. Mutum shi kowa a tsarin demokradiyya da halin shi kake zaɓe shi. Idan mutum ya je bai yi abin da ya kamata ba sai ya ki zaɓe shi.
Haka yake jama'a, yau za mu tattauna ne akan yadda ake ta samun karuwar tsofaffin gwamnoni zuwa majalisar dattawan Najeriya. Muna so mu ci shin saboda kyakkyawan aikin da suke yi ne a jihohinsu shine suka aka ƙara zaɓa su domin su wakilce su, ko kuma suna amfani ne da mulkin su su hau wannan kujera? Shin idan an ci gaba da haka, menene makomar matasa da demokradiyya a Najeriya? Dan haka ne yau wakilin sashen Hausa daga jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya tattauna mana da darakta a kungiyar rajin shugabanci na gari da daidaito tsakanin al'umma. Sannan dan iya ma yayi tsokaci akan wannan lamarin.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota, wato Facebook. Ganin yadda ake samun karuwar tsofaffin gwamnoni a majalisar dattawan Najeriya, wace irin rawa kuke ganin za su taka ga ci gaban demokradiyyar Najeriya? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To Hadiza, ansar mu ta farko a yau ta fito ne daga Dan Hajiya Mai Zamani Justice, inda yake cewa babu abin da za su illa kashe ƙasa.
Ga kuma amsar Bashar Kansula Mai Tukunya Dirin Daji a jihar Kebbi, ina fata na faɗi daidai. Salam masu gabatar da shirin yau da gobe. Gaskiya ya kamata kudin tsarin mulkin Najeriya ya fito da wata sabon doka, dokar da za ta haramta wa gwamnonin Najeriya tsayawa takarar senator bayan sun kammala shekara 8 a kujerar gwamna.
To sai Abubakar Ahmad Roni, inda yake cewa sai dai mu ƙara rikita ƙasar, domin hakan na nuni da cewa sun maida mulki gado daga gwamna sai majalisar tarayya, daga majalisar tarayya sai minista, shi kuma talaka yana nan inda yake ba canji sai ranar da ƴaƴan sai ranar da suka mutu.
Sai kuma sakon Suleiman S. Fulani, shi kuma ya ce assalamu yau da gobe, ikon Allah, tsofaffin gwamnonin da ke wucewa zuwa majalisar dattawa ba abin da suke tsinanawa demokradiyya balantana talaka.
To sai Suleiman Adamu Tandarin Patiscom, inda yake cewa salam yau da gobe, ikon Allah, hakika ƙara samun tsofaffin gwamnoni a majalisar dattawa zai yi matukar tasiri domin sun san yadda ake siyasar demokradiyya a tashi lafiya yau da gobe.
Ga kuma sakon Hassan Muhammad Binanci, ina fata na faɗi daidai. A gaskiya babu wata rawa da za su taka illa kawai shan sanyin AC da zauren majalisa.
Tabbani sa. Shi wala yin shi kenan. Wato ga tsofaffin gwamnati za su je suna shan AC ne kawai. A gaskiya sun gama kwana shekara 8 suna shan AC gwamnati har kuma su je majalisa su ƙara shan AC.
Wato ai shi ra'ayin sa kenan.
Kuma irin su a ba su dama.
Gaskiya fa. Haka ne.
Sai Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa to a demokradiyyance dai babu wani ci gaban da suka kawo wa sai dai mayar da hannun agoga baya da suke gani yadda suke zuwa can su yi kane kane idan banda dumamen kuci rama ba abin da suke da halito ya kamata a hada duk wani tsohon gwamna a neman kujerar salata to shi ko na yi shi da suna wada mu
sai kuma sakon Sani Baba Wuro na Fada a Gombe shi kuma yace assalamu alaikum VOA Hausa ni a gani na babu wata rawar da tsofaffin gwamnati za su taka wajen ci gaban demokradiya a majalisar illa dumama kujera
to shi ma haka yace
ma fa haka fa yace
to sai Muhammad Bako Jadkore da Magara inda yake cewa fatan alkhairi yau da gobe muna godiya da waɗannan shirye-shiryen masu matukar burgewa to mu ma mun gode da
mun gode gaskiya na kuma sakon mai haba Muhammad Al-Mustafa shi kuma yace ba su da wani amfani sai bacci a majalisa
to fa kai to sai Abubakar Saleh katata Alisa da fado wannan sunan daidai inda yake cewa to muna yi musu fatan alkhairi Allah ya sa su yi mana aiki da ikon sa
amin amin ya kuma sakon Usman Kasim na Arewa dan jihar dan Arewa na Arewa shi kuma yace salam yau da gobe ikon Allah to gaskiya ni a gani na babu wani rawar da suke takawa a fannin cigaba
to sai sakon mu na ƙarshe inda ya fito daga Ibrahim Jalo inda shi kuma kawai cewa yayi babu sai hana ruwa gudu to mun gode mun ci gaba da an samu la tambayoyin mu gode shi muka tambaye ku to madalla yanzu bari mu je ga sakon dan iya da ya baiwa aminin Sa'i Salawul Ikara
ina iske dan iya yau har gida yace a gaskiyar magana fa na ikara ni yanzu na tashi bacci saboda haka wai shi ai babu wani dalili da zai sa in zo in cika shi da dogon turanci nace a dan iya ni fa kam nazo ne da wata magana dan ina so mu yi tsokaci kasan akwai mukamin kujeru na yan siyasa da ake kira yan majalisar dattijai koko in ce sanatoci wadda ta kusa komawa ta tsaffin gwamnonin da suka kwashe shekaru 8 dukko da yake ana kiran wasu daga ciki yan fagen cimuci amma saboda wasu talakawa ba su da hangen nesa kuma ga talauci ya jefa su cikin kunci sai kawai su yi ta tura waɗannan tsaffin gwamnoni Abuja wai su ne suke so su yi musu wakilci shine fa nake son gaya maka a gaskiya wannan batu ya sa ina ta faman takeici saboda a gani na wannan takara ta tsaffin gwamnoni ce ke takewa matasan wannan ƙasa nasu yanci game da ganin sun samu damar rike mukamai irin na siyasa da suka dade suna kulafuci dan iya ce gaskiya kuma na ikara kazo da maganar da nake ganin za ta taimaka wajen gyara wannan kasa musamman ma dai yadda muke gani kurukuru wasu masu hannu da shuni sukan danne matasan mu kasa duk ko da yake matasan na da kuzari da kumarin da babu wani wanda zai jingina musu wata na kasa kare kuwa kamata ai a ce duk gwamnan da ya kammala shekaru 8 ya jawo matasa kusa sannan ya koyar da su tsari da darasi irin na siyasa memakon a ce tsaffin gwamnonin da irin waɗannan matasa ne suke fito na fito ko in ce gasa domin duk duniya an yi ittifaki cewa kowace ƙasa ba ta ci gaba fa sai da matasa saboda da su ne ake aiki tukuru don ganin an gina ƙasa kenan akwai buƙatar kutsa matasa a dukkanin sassa ta yadda da sannu za ta kai ga ƙasar ta bunƙasa nace to dan iya Allah dai ya sa wannan batu ya shiga kunnan talakawa domin ka san fa suke zaben tsaffin gwamnonin da suka kwashe shekaru 8 a matsayin yan majalisar dattawa alalin su sun san ai sun riga sun gama taka rawar da za su iya takawa kamata ai a ce sun bar mata da matasan da ke tasowa albashi su ma sa ba da tasu irin gudunmawa maimakon a rinka amfani da su wajen sara suka da muzanta yan adawa wanda hakan ke sa su kuma talakawa a bar su cikin yunwa alalin ko kowanne dan adam da kake gani a ƙasa shi ma yana da irin tashi baiwa kenan dai tsarin tsoma matasa cikin siyasar kasar nan shine zai taimaka wajen gina kasar da za ta samu ci gaba cikin gaggawa a kashe ma har ta kai ga kowanne dan kasa yana walwala cikin annashuwa
dan kasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ban iya in ya da ke ba
To madalla a gaishe da dan iya Hadiza kin ga yanda dan iya da gargaza mana wannan bayanin haka ya kamata a ce su ma matasa a ba su dama a dama da su
yana da
kuma ba wai yan gwamnati shekara 8 ba kuma ya ƙara komawa su ma su sai su zo su gwada nan su
haka ne a ba mutane
da magana su kansu gwamnonin kamata yi suna zama suna koya ma matasa yadda za su tafi da kundin tsari da yanda za su iya mulki da komai
wannan gaskiya ce haka To madalla a gaishe da dan iya yanzu bari mu je ga wakilin sashin Hausa Mahmud Ibrahim Kwari domin jin tattaunawar da yayi da Comrade Kabiru Dakata akan wannan mawdu'in
wani abu dama da aka dade ana magana akan sa gashi ya dan fara girma shine yadda tsoffin gwamnati suke rikidewa su zama yan majalisar dattawa a Najeriya zaben da aka yi na kusan makonni biyu baya ya nuna cewa adadin waɗannan mutane da ake kira tsoffin gwamnati ya karu har ya kai 15 a yanzu sun zama sabbin yan majalisar dattawa wacce rawa kuke ganin za su taka tun daga shi yawan su yana karuwa a wannan zaure na majalisar dattawa don cimma Najeriya taimaka Najeriya ta cimma burinta na zama kasawa da suke kan tabarkin demokradiyya na hakika
da farko dai ya kamata mu tuna wa kanmu cewa shi tsari na gwamnati akwai bangarori guda uku wanda kowanne ya kamata a ce cin gashin kansa yake akwai shi bangaren zartarwa akwai bangaren majalisa akwai bangaren kuma shari'a shi wannan bangare na zartarwa wanda tun farko su waɗannan tsofaffin gwamnati anan suka fi kwarewa zamu iya cewa idan ka duba abubuwan da suka yi a matakin su na jihohi zaka ga ba su sakarwa wannan bangare na majalisa amara sun yi abin da ya kamata ba can a baya sun dakile duk wani yunkuri da zai sa aikin majalisa ya tafi yadda ya kamata tunda ka sani cewa a nan Najeriya su gwamnati sun saka wannan majalisu aljihu majalisun sun zama yan amshin shatar su sannan sai suka tafi majalisun dattawa majalisar dattawa so a irin wannan ne kuma zaka rinka gani cewa waɗannan tsofaffin gwamnonin da kuma suna nema su kawo wa bangaren zartarwa tarnaki a matakin tarayya tunda idan muka duba muka ga wannan majalisa ta 8 da take nade ta bar mata zaka ga a tarihin tsari na majalisar dattawa tana ɗaya daga cikin majalisa da za a ce ba ta yi rawar gani gurin yin abubuwan da suka kamata ba so ba komai bane illa fahimtar shi wancan bangare na zartarwa da kuma cewa idan ba kwa son shi shugaba na wannan bangare na bangaren zartarwa yayi nasara tunda kuna bangaren majalisa wani yunkuri za ku yi domin ku kawo mushi tarnaki aikin shi yake tafiya shi yasa zaka ga
kana nufin cewa misali adadin gwamnati dan a majalisar dattawa ita wannan majalisar da kake cewa tana da tabar mata yayi tasiri wurin rashin yin azo abin azo a gani da majalisar ba ta yi ba
a sosai kuwa idan ka duba matsalolin da aka dinka samu na cewa majalisar dattawa ta ki yin abin da ya kamata na misali a turo da kasafin kuɗi tunda ai ni da majalisu ne guda biyu amma ai majalisar da ta yi ta ce babba so na kin yin abin da ya kamata bata lokaci gurin yarda da kasafin kuɗi kin yarda da wasu makamai na ɗanaɗa da shi shugaban ƙasa ya yi saboda wasu dalilai misali ga shi shugaban hukumar EFCC wanda har yanzu a maganan na riko yake shekara da shekaru saboda majalisa ta ki da wasu dalilai waɗanda idan ka duba waɗanda suke kan gaba-gaba na bada waɗannan matsalolin tsofaffin gwamnati ne tun daga shi kanshi shugaban majalisar dattawan da kuma wasu tsofaffin gwamnati daga bangarori daban-daban na cikin majalisar dattawan ba wai magana ake ta waɗannan ƴan jam'iyya kaza bane a irin wannan yanayin haɗe kansu ma suke tsofaffin gwamnonin nan ba sa la'akari da cewa wani daga guri kaza yake wani daga jam'iyya kaza yake haɗa kansu suke domin cimma wani burin su na daban sannan idan ka duba a hannu ɗaya ya kamata a ce inda suna da zuciyar yin su yi abin da zai taimaka wa Najeriya din su ne suke da damar su yi haka saboda matsayin da suka riƙa da abubuwan da suka yi in sun yi abin arziki din zai nuna cewa bai kamata su ji tsoro ko yin wani abu da zai taimaka wa ƙasa ba amma wasu lokuta sai ka ga sabanin haka sannan kuma ba komai bane ya sa wasu lokutan suke yunkurin su tafi wannan majalisar dattawa illa kawai a ƙoƙarin kamar cinye du na cewa na yi can ni zan tafi nan saboda karfi da suke samu yayin da suke kan kujerar mulki a matsayin su na gwamnoni su suke yanke shawarar waye zai zama chairman na local government waye zai zama dan majalisar tarayya waye zai zama dan majalisar dattawa so a yayin da suke kan kujera sai su fara tunanin to su ma idan ka duba yanzu ai yunkurin wasu ƴan majalisar dattawa na hukuma ya gamu da tikas saboda gwamnonin su masu ci a yanzu wanda lokacin su ya kare dole ba yadda za su iya fafata da su wani sai ka ga yana ji yana gani yace ya hakura misali gashi nan a jihar Borno gwamna mai ci ne yanzu ya zama sanata sanata da yake wakilta wannan bangare yanzu ba zai koma ba a jihar Zamfara ka fahimta da sauran jihohi a jihar Nasarawa duka sunan saboda waɗannan gwamnoni a jihohin su su suke zaunawa su tsara waye da waye da waye za su tafi gurare kaza
amma baka ganin kamar wato samun mutane da suka yi hawo matakin ko kuma suka zauna a kujerun gwamnoni zai taimakawa ita majalisa da kuma ita wannan demokradiya tunda akalla suna da fahimta ta yadda harkokin mulki da gwamnati ke gudana suna da ilimi a bangaren zartarwa yanzu kuma sun san suna bangaren majalisa dan haka sun san yadda su mu'amalanci bangaren zartarwa a matakin gwamnatin tarayya
wannan ba shine abun duba ba abun duba din shine kallon aikin dan majalisa na dattawa ko na wakilai kullun abu na farko da ya kamata ya rinka sawa a zuciyar shi shine na taho da nauyin al'umma nake wakilta so a mafi yawancin lokaci su irin waɗannan tsofaffin gwamnoni gani suke ma al'ummar bata ma isa su rinka komawa suna gaya musu cewa ga abin da mai ake so a yi mu a majalisa bari mu tuntube ku domin mu ji ra'ayinku domin mu je mu yi magana da yawunku al'ummar bata ma isa aje a ce an bude ofishi na mazaba wanda ake kira constituency office kamar yadda ake ba su wannan kudin ba al'ummar bata ma isa wani tsohon gwamna da yake majalisar dattawa ya je wani abu yau a zo a ce dan me ya haka bata ma isa ya zo ya mata bayanin dalili ba to kaga tun daga nan an samu matsala tsakanin wanda yake wakiltar al'umma din da kuma waɗanda ake wakilta saboda yana ganin cewa yana da wani ƙarfi na cewar duk abin da yayi ba wanda ya sai tankwara shi wata illa kuma wace idan ka duba ta bangaren tattalin arziki su waɗannan tsofaffin gwamnoni da suke majalisun dattawa suna kawo matsala ga tattalin arzikin jihohin su misali zaka fahimci cewa a irin lokacin da suke wannan aikin su na majalisar dattawa zaka ga kuma a jihohin su ana biyan su fansho na ayyukan da suka yi wanda wannan fansho din a wannan lokacin da yake aiki na majalisar dattawa ana biyan shi salary a majalisar dattawa can kuma ana biyan shi fansho wasu maƙudan kuɗaɗe ne da wasu abubuwa wanda in za a ɗauki irin waɗannan kuɗaɗen tunda a wasu jihohin sai ka rinka gani cewa tsofaffin gwamnonin ma guda biyu ne ka gane so sai ka duba ka ga nan tsofaffin gwamnoni guda biyu a jiha ana ba su fansho na da kuɗaɗen al'umma kuma suna can majalisar dattawa kuma ana ba su albashi wanda in ka hada wannan
ganin kamar wannan zai taimaka wurin wato su samu sukuni su yi wakilci na gari misali za a kalli yadda yanayin yake a zahiri tunda watakila dama tsarin shugabanci da wakilci yana baiwa wato da aka yi tanadi a hukumance yana buƙatar kai da kake wakilci ko kake shugabanci a yanayinka ya zama kana cikin yanayi mai kyau ta yadda za ka yi aikin da yake wato ka faɗa ka yadda ya kamata?
Eh to ai ba sa yi ɗin kuma bai kamata a ce ai ana maka wannan biya biyu ɗin ba saboda ai idan ka duba sai ka ga cewa dama dalilin da ya sa ake tunani ya kamata a rinka baka wani abin hasafi a matsayin fansho saboda kayan aiki saboda kar ka zauna haka al'amuran rayuwa da sauransu amma sai kasance cewa kuma nan kana majalisar dattawa ana biyan ka maƙudan kuɗaɗe kamar yadda muka gani wani sanata ya taɓa faɗa cewa duk watan Allah ta'ala ana ba su kimanin miliyan 13 can kuma a cikin asusun gwamnatin jiha inda ka baro ana ɗaukan kuɗin mutane nan ma ana baka sannan kuma abin nan da ake tunani ya kamata ka yi na aiki ba ka yin shi yadda ya kamata domin kada ka manta kamar yadda na faɗa aikin majalisar dattawa aiki ne na wakiltar al'umma so ya kamata ba yadda za ka wakilci al'umma in dai babu tuntuɓa kana dawowa kana tuntubar su suna jin me ake yi kana ga ya musu me zaka
haka ne idan muka yi la'akari da abubuwan da ka faɗa
na'am
kuma har ma ka danganta rashin tabukawar wannan majalisa da take karewa da watakila tasirin tsafin gwamnati gashi kuma adadin su ya karu a wannan sabon majalisa da za a kafa me kenan ake hasashe ita wannan sabon majalisa za ta zama
to ita wannan sabon majalisa zai kasance cewa su waɗannan tsofaffin gwamnati za su ci gaba da taka muhimmiyar rawa kaga dai kana majalisa magana su 15 ne so amma karfin su yafi karfin na sanatoci 15 domin idan ka duba su waɗannan tsofaffin gwamnati su ne kuma za su ƙara tankwara kimanin yanzu kaso su zamu iya cewa su kaso 14 ne cikin 13-14 cikin 100 so amma kuma za su iya tankwara kimanin kaso 70 cikin 100 domin idan ka duba jaha ba zuwa jaha zaka ga cewa kowanne ɗaya daga cikin tsohon gwamna da zai je majalisar dattawa akalla zai iya tankwara ɗaya daga cikin sauran sanatoci guda biyu yanzu mu baka misali da jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau zai tafi majalisar dattawa Barau Jibril Maliya dan gidan shi ne ya san yi ANPP tare so ba yadda za a zai wahala Malam Ibrahim Shekarau ya ce ga wani abu zo mi ya ce ba zai yi ba ka fahimta sannan idan ka
koda Kabiru Gayan an ce shi ya bashi tikitin takara
koda shi Kabiru Gayan so idan ka duba jaha zuwa jaha akwai wannan illar da za a samu so kar a kalle su kawai akan sanatoci 15 a'a sun fi karfin aiki na mutum 15 za su ci gaba da tankwara sanatocin tunda aka kamar yadda zaka duba wasu jihohin ma tsofaffin gwamnonin guda biyu ne zaka ga misali kamar a nan jihar Kano tsofaffin gwamnoni guda biyu a jihar Nasarawa akwai Abdullahi Adamu da shi Tanko Almakura mai ci yanzu zai zama tsohon gwamnanin da wasu lokuta jihar Abia akwai Uzu Jakalu akwai Tiode Oji duk zaka ga wasu jihohin ma tsofaffin gwamnonin ne guda biyu so karfin su zai kai cewa sun tankwara tunda har yanzu wannan tsofaffin gwamnonin kuma fa za su ci gaba da taka rawa a siyasar su ta jihohi sannan wasu sanatocin da suke yanzu suna ta kamun kafa domin idan an kada ganga ta 2023 suna so su koma gida kuma wasu su takarar gwamna da sauransu
kenan za a iya cewa da gwamnonin nan za su yi amfani da wato damammaki da suke da su duka ambata ta hanyar da yan Najeriya suke sare za a iya cewa za a iya ganin sabuwar majalisa kenan ta dattawa a wannan karan
ba shakka inda za su yi abin da ya kamata saboda ai kamar yadda muka gani mutane ne wanda suke da cewa sun riki mukamin da inda za su cire sarrai ba wani abu da ya kamata ya tsorata su ba wani abu da ya kamata su sa kwadayi don samun abin duniya tunda da yawan su zaka ga ɗaya-ɗaya ku ne ma zaka ce sun yi kawa na farko amma da yawan su tsofaffin gwamnoni ne a karo na biyu saboda haka to bai kamata a ce sun saka sarrai ba in ma sun yi wani abu a baya yanzu wani lokaci ne na taimakawa ƙasa domin a yi abin da ya kamata
yaya kake ganin za a wasu matakai kake ganin za a bi da a juyo da aka halasa su gane cewa lokaci yayi misali da za su kalli al'umma tunda su sun kai wani mizani na mukami da kuma mataki na rayuwa
a ina ganin kawai sai dai hanyar demokradiyyar mutum shi kowa a tsarin demokradiyya da halin shi kake zaben shi idan mutum ya je bai yi abin da ya kamata ba sai ya ki zaben shi kamar yadda ta faru akan Akpa Biyu na Akwa Ibom sannan idan mutum yana ma kan mulkin a matsayin shi na gwamna akwai gwamnonin da suna kan mulkin sun yi takara yan majalisar dattawan kuma sun kasa ci kamar na Gombe da kuma na Oyo sun yi takarar dan majalisar dattawan sun kasa ci so ba magana ce ta a karkato da hankalinsu ba magana ce ta cewa akwai alƙaluma da za su nuna cewa mutum ya yi abin da ya kamata ko bai yi abin da ya kamata ba idan ya yi abin da ya kamata mutane su zaɓe shi idan ya yi abin da bai kamata ba mutane su yi amfani da wannan ƙuri'a tasu su kada shi tunda ai kamar yadda kake gani cewa yanzu mutane sun fara dawowa ka tsari kuma insha Allah muna sa rai nan gaba tunda ai akwai dalilai da yawa da yasa wasu su suke cin gwamna kamar wasu bangarori kan musamman a arewa in ba dan darajar tasirin farin jinin Buhari ba ai da yawan su ba za su ci ba kar ka manta fa mu fa kamar anan jahar Kano Kabiru ga yana Kano ta kudu an ce a zaben fidda gwani ya ci ƙuri'a miliyan 1 da wani abu amma an zo an ce ya ci sanata kuma da zaben dugari da 300 da wani abu so kaga abubuwa ne wanda suke
wannan ya tinki akai
to ya tinki su waye suka yi mutum miliyan 1 ina suka je ka gani
wace rana ku taka ku wurin ganin cewa gwamnonin da suke riki da su zama ƴan majalisa an yi amfani da wannan ilimi da suka tara na shekara da shekaru an ci da demokradiyyar Najeriya gaba kuma ƙasayen ƙasa sun yi walwala
ina ji rawar ba ta wuce ta wayar da kan mutane akan promoting social accountability ma'ana yadda mutane za a koya musu su rinka tuntuba tunda wayannan bangarori da bibiya wayannan bangarori uku na gwamnati wanda ya kamata a ce ya fi alaka ta kudda da al'umma shine dan majalisa ko ba haka ba so ina ga abin da ya kamata a fuwayar musu da kai shine su rinka bibiyar aikin waɗannan mutane kuma sannan ya kasance cewa idan su ba su dawo sun tuntube su sun ce ga abin da muke yi a majalisa me ya kamata mu dau mataki me ya dauke ya kamata mu tsaya da su da yawun ku su mutanen su rinka yi misali a matakin kungiyoyi na unguwanni da kungiyoyi na addini da sauran kungiyoyi ma da sauransu na ƴan kasuwa da na ma'aikata da sauransu suka ji cewa ga wani kuduri a gaban majalisa dattawa kuma muna da buƙatar ayi kaza in shi dan majalisar ku na dattawa bai zo ya ce muku ga abinda nake shirin yi ba ku ku rubuta ku kai mishi ko ba haka ba zai wahala a ce dan majalisar ku na dattawa ko dai ba ku san inda za ku same shi ba a gidan shi a nan inda yake a jihar da yake ko kuma ba ku san wani na kusa da shi ba kuma ba za ku iya zuwa Abuja ba ku rubuta takardar ko mai gadin gidan shi a je a ba a ce da Allah in direban wani ya zo a bashi shi ma in direban ya gani ai dole zai bawa in ma bai yi irin wancan ofishi na da zai rinka gana da mutane ba sai ya kasance kuna ba su idan bukatun nan naku kuna gani cewa su yake fada yake karewa a majalisa fa lillahi alhamdu kenan yana wakiltar ku idan kuma ba haka ba shikenan sai ku yi mishi kamar yadda ƴan akwa ibom suka yi a Kabiyo yana tsohon gwamna ya zo majalisar dattawa yanzu ya kasa komawa saboda bai ci kujerar shi ba to wannan shine abin da al'umma ya kamata su yi amma magana ta gaskiya inda a ce ƴan majalisin dattawa nan wanda suke tsofaffin gwamnoni za su tsaya su yi abin da ya kamata so ba shakka za a iya cewa ko ba komai waɗanda ba su da bukata ba su da tsoro sun je guri amma wasu lokuta sai kaga abin ya rikide ya zama su irin waɗannan da ƴan majalisin dattawa su ne kuma suke ƙara bata al'amura su ne suke zuwa hukumomin gwamnati in za a je a duba ayyuka a ba su cin hanci su ne suke kwana da ayyuka ko ba haka ba su ne ake cewa kudin constituency project an sace kaga dan majalisa an ce an yarda mishi ya kashe kudin constituency project duk da dai ba wai kudin ake ba su ba amma wasu lokuta mu binciken mu ya nuna mana cewa suna zuwa ana kashe mu raba da sauran masu ruwa da tsaki can a littafi a record din gwamnati sai kaga an yi ayyukan amma idan ka je waɗannan communities din sai kaga ba a yi ayyukan ba an hada kai da shi wakilin mutane din da sauran hukumomi an cinye kudin so duk irin waɗannan abubuwa idan mutane ba sa bibiya ba sa tuntuba su kuma ba sa koya musu darasi
to madalla a gaishe da comrade Kabiru da kata da Mahmud Ibrahim Kwadi to Hadiza kin ji bayanin da suka yi akan wannan lamarin to muna da fatan dai zari a ba matasa abin nan su ma su ba dama a dama da su samu su shiga cikin siyasar Najeriya yanzu ma ga kuma zabe nan yana karatowa still dai muna ta magana dai muna kira ƙuri'a ku har yanzu ita ce ƴancin ku ku zaɓi gwamnonin da kusa za su yi maku aiki za su inganta maku harkan ilimi da lafiya da komai a jiha kuma ko matasa ma za su zabe ku ku yi a ba ku kujerar commissiononi da abubuwa dai duka dai ku samu a yi koma da ku
gaskiya ya kamata a dama da su kan
ga ma lokaci ne ya fara halin shi a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na ta na gabatar da wannan shirin
Hadiza Kyari
ni Dawla Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu hakkin mu ne mama dina